إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه أعد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة كشف الله به الغمة تركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصة لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan gudiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai da cikakken iko wanda ya raya mu a cikin wannan yammaci na talata daya ga watan Muharram hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina a shekara ta 1443 wanda yi daidai da 10 ga watan Agusta shekara ta 2021 miladiya. Allah ya ƙara raya mu a cikin wanda masallaci Masjidu Sani Dauda wanda ke namba 39 Yakubu Avenue Daura daga Ladima Road Angwari Mijiyar Kaduna wannan ƙasa ta mu ta Najeriya. Muna gudanar da karatun wannan littafin Bitarun Albarka الملخص الفقهي نا الشيخ الدكتور فوزان الفوزان حفظه الله تعالى اذا muka kwana a cikin fadlu tafaqquhi fi din ala la tam fahimtar ad-din mun kwana a shafi na 8 ana wabugo bayan mallan ya koro mana kasakasan malamai guda uku kashi na farko shine akwai waɗanda suka hada ilimi da aiki da shi wato ayyuka nagartattu kashi na biyu su ne waɗanda suka koyi ilimi mai amfani shine ilimi na addini amma ba sa aiki da wannan ilimin su kuma sun fada cikin waɗanda Allah ya fushi da su su ne Yahudawa kashi na uku su ne waɗanda aiki suke yi tukuru amma ba tare da ilimi ba waɗannan su ne nasara matattu kenan wanda suke bautawa wa Allah a bisa jahilci wannan su ne kasa-kasar da malam ya kawo mana na ilimi to idan muka duba za mu ga cewa yana daga cikin wato siffa da malam yayi istinbati a ƙarƙashin wannan aya ta cikin suratul fatiha ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin wa annan sune kaso guda uku kashi na farko shine sai malam zamu tashi gidi ga malam ya kafa hujja da maganan Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab jaddidul umma rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a yace qala al imam al sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah wato sheikhin malami jagora musulunci Muhammad bin Abdul Wahhab Allah ya ji kansu da rahama ya ce wa amma qawluhu ta'ala kaga fadin Allah madaukaki da yace ghayril maghdubi alaihim waladdallin ba wa'anda kai fushi da su ba, kuma ba wa'anda suke atattu ba. Bi ma'ana, ya Allah ka shiryar da mu tafarki mai tsakiya, tafarki wanda ka yadda da shi, amma ba irin tafarkin wa'anda kai fushi da su ba, kuma ba irin tafarkin atattu ba. Wa'anda Allah ya fushi da su su ne Yahudawa, dalili sun san gaskiya ba sa aiki da shi, wannan dalilin yasa Allah ya fushi da su. Su kuma wa'ancan batattun, su kuma suna bautatawa Allah a bisa jahilci, ba su sani ba, kuma ba su yi bincike ba, kuma ba su yi tambaya ba, kuma ba su nemi sani ba, kawai suna yi a makance suke bauta. To sai Allah ya siffanta su da batattu. To yace kaga wannan ayar, inji wato shehin musulunci Muhammad bin Abdul Wahhab yace fal maghdubu alaihim humul ulama, wa'anda Allah yayi fushi da su sune malamai, alladhina lam ya'malu bi ilmihim, wa'anda ba sa aiki da ilimin su. Ina fata an gane, malamai ne su amma ba sa aiki da ilimin su, ma'ana sun san gaskiya amma ba sa aiki da gaskiya. To da yawan mutane sukan jahilci wannan matsalar, idan an ce ma malami ba ana nufin dole sai kai wanda malamin addini kadai ba. Yanzu misali, idan ka san abu kaza haramun ne, kana aiwatar da abin ka shiga cikin su saboda ka san gaskiya ka take, a gane a harkan kasuwanci, in dan kai kasuwa ne, dan kasuwa ne kai, harkan nan da kasuwanci akan kaza ka san haramun ne, amma ka ce in ba mu yaka baya ba za mu ci abinci ba, Allah dai ya yabe mana, to kai ma ka shiga ciki saboda ka san gaskiya ka take gaskiya. Da mutane da yawa suna yi wa abun gurguwan fahimta, sai su ce a ai malamai ne, ai malaman addini kadai ake nufi. A'a, duk mutumin da ya san wani abu ya take wannan abun, yake aiki da wannan abun, bayan ya sani ya shiga ciki. Ina fata an gane. Saboda haka ɗan kasuwa ne kai, ma'aikacin gwamnati ne kai, ina fata an gane, ɗan doka ne kai, malami ne kai, ɗalibi ne kai, kowaye ma kai, in dai ka san wani gaskiya kuma ka take shi, to ka shiga cikin wannan gaskiya. Allah ka tsare mu. Sai malam ya ce wabbalun, su kuma batattu, al'amiluna bila ilmin, su ne mutanen da suke aiki tukuru amma ba da ilimi a ciki. Ina haka ya sa kake ka zawo, to yanzu dan nayi haka ka laifi ne, a za akwai mutum haka, shi komai kawai zai ce kawai shi ma tun da ya taso ya ga ana yi shi ma zai. Allah ne ya ce ba ruwansa, manzo Allah ne ya ce ba ruwansa, shi dai kawai zai. To shi ma wannan, shi kuma sai aka siffanta shi da siffa ta bata. Sai malam ya ce fal awwalu, na farko sifatul yahud, siffa ce ta Yahudawa, shi ne sani a take sani. Wasani sifatul nasara, na biyu kuma siffa ce ga nasara, kristoci kenan. Sai malam ya ce wa kathirun min nasi, da yawa daga cikin mutane, idza ra'a fi tafsiri, in ya gani a cikin tafsirin wannan ayar ta cikin suratul fatiha, annal yahuda maghdubun alaihim wa annan nasara dalun, cewa lallai yahudawa su ne wanda Allah ya fushi da su, nasara su kuma batattu. Zannal jahilu, sai mutumin da yake jahili ne sai ya zaci, anna zalika makhsusun bihim, sai ya zaci wannan ayar ana magana ne akan yahudawa kawai da nasara. Wa huwa yuqirru anna rabbahu faridun alayhi an yad'u bi hadha ad-du'a, shi kuma ya tabbatar da cewa fa ubangijinsa ya fallanta a kansa yayi addu'a da wannan addu'an a cikin sallah. A duk sallan da zaka yi, in ma baka karanta ta ba, ai ba sallar ko, sai ka karanta Fatiha kafin sallar ka za ta samu shiga ko. to kaga kuma Allah ya wajabta maka alal aqalla a kowace rana zaka karanta ta su 17 alal aqalla kenan mafi karanci ka karanta su 17 kaga wannan sai mutum wanda yake ya jahilci abinda ayan nan take nufi na sako kai addu'a kake Allah ya kare ka daga halin da wa'ancan suka shiga ko da wa'annan su ma suka shiga sai malam yace ويتعوض من طريق آل هذه الصفات كما ينا نيمان كاريا دغا تفركن وان دا سكي تشين ايرون وانن صفة فيا سبحان الله مالا يتي سنكي يتبتغ الله كيف يعلمه الله ويختار له ويفرض عليه ان يدعو ربه دائما كيا يا الله زي كويا مكا ya zaban maka ya fallanta maka cewa ka dinga roƙon Allah ubangijinka ko da yaushe ba zannihi annahu la hadra alayhi minhu kuma mutum wai yayi zaton cewa ba ana jiye masa tsoron kada ya fada bane ina fata an gane dabar yaya Allah zai sa mana wajibi ne dole in zaka yi sallah sai ka karanta Fatiha har manzo Allah ya ce ni sallar da babu me Fatiha a ciki fa hiya khidajun ba ta ciya ce babu ita to kuma a cikin Fatiha nan akwai wannan addu'a to haka ba haka kurin Allah zai sa ka kullum sai ka roki Allah akan wannan ko da akwai wani sirri yasa Allah ya ce ka dinga roƙon Allah ya kare ka daga fada wa'annan sifofin guda biyu sifa ta farko wanda Allah ya fishi da su sune wa Yahudawa kuma dalili sun san gaskiya kuma suka take suka yi aiki da shi wannan dalilin Allah ya fishi da su su kuma nasara ba su sani ba kuma ba sa neman sanin su suna bauta ne akan jahilci kuma Allah baya son abota ka masa akan jahilci saboda haka dalilin haka aka siffanta su da bata to aka nemi aka ce ka dinga yi wa kanka wannan addu'an kullum dan Allah ya tsare ka daga fadawa wannan ai baban za Allah ya sa ka yin haka ba dole akwai sirrin da Allah yake jiye maka tsoro kada ka fada ciki eh miyu kaga dole ko dai ka fada cikin wanda Allah ya fishi da su ko dai ka fada cikin me wanda suke ajattu kaga wanda ya mata kuma ai ba labari nani Allah ya tsare mu malam yace wala yatasawwaru annahu yaf'aluhu kuma mutum baya surantawa akan cewa yana aikata hakan na addu'an hadha min zannu sawi billah yace to wanda yana daga cikin mummunan zato da mutane suke yi wa ubangiji wajen jahilcin Allah sai baban za Allah ce kullum ka karanta ta ba kuma dole duk sallar da zaka yi farilla ko nafila sai ka karanta ta kafin za ta samu shiga a wurin Allah kuma ya daura maka bautan kaga akwai sirri da yasa Allah ya ce ka nemi wannan tsar saboda dole dai a cikin rayuwa ko dai ka san gaskiya ka take ko kuma baka sani ba kuma baka nemi sanin ba kuma kana yi a banza kaga dukkan su dai ne aikin banza mutum yake wancan sanin sa bai amfanar da shi ba shi kuma wannan ibadar da yayi akan jahilci ba za ta amfanar da shi ba kaga yayi aikin banza kenan shi kuma wancan sanin sa kuma bai masa amfani ba Allah ka tsare mu malam yace ya dauko wannan a cikin tafsiru ayatin na Qur'anil Karim na Muhammad bin Abdul Wahhab shafi na 17 zuwa 18 malam yace intaha kalamu shaykh rahimahullah maganan shehin malami Muhammad bin Abdul Wahhab Allah ya ji kansa da rama yace ya kare anan sai ma ne ya ci gaba da magana sai ya ce wa huwa yubayyinu lana al-hikmata fi fadilati qira'ati hadhihi as-sura wa fi shay'in muslimi Muhammad bin Abdul Wahhab Allah ya ji kansa da rahama yana bayyana mana a cikin wannan bayanin da muka dauko hikimar da yasa Allah ya fallanta karanta wannan sura al-azima mai girma wace sura sai ya ce suratul fatiha وفاتحة الكتاب من كل ركعة من صلاتنا a kowace raka'a a cikin sallan mu Allah ya fallanta cewa ni da kai dole mu karanta Fatiha saboda me sallan mu ta samu karbuwa a wurin Allah kuma a cikin sallar sai mun yi wannan addu'a ai ba a banza Allah ya sa mana mu yi wannan addu'a ba saboda hanyoyin da zai sa mutun ya fada ɗayan din nan suna da yawa shi yasa a kodi yaushe kana buƙatan Allah ya kare ka daga fadawa ɗayan din nan ko dai ka sani ka take sani ko kuma ka ki sanin kuma ka ki neman sanin kuma kana bautata wa Allah akan jahilci shi kuma Allah ya karba kaga dukkan su dai shawuya ne ko duka biyin shawuya ne shi wanda ya bata lokaci ya sani sanin bai masa amfani ba bai aiki da shi ba shi kuma wannan bai sani ba kuma ya dinga aiki tukuru kuma aikin a banza tunda ba wanda Allah ya ce yi ba ko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ina fata mun gane to shi ne sai malam ya ce fardiha wa nafliha sallan farilla ce ko sallan nafila duka Allah ya fallanta dole ka karanta Fatiha lima tashtamilu alaihi min al-asrar al-azima abinda yasa Allah ya daura mana wannan abinda Fatiha ta kunsa na sirri masu girma Fatiha ta kunshi sirrori masu girma shi sa ake kiranta suratu salah surar sallah sunan daga cikin sunan Fatiha da yasa lokacin da kace Allahu akbar kai wato du'a istiftah kai isti'aza kace alhamdulillahi rabbil alamin Allah a sama saman al'arshin sa zai ce wa mala'iku hamidani abdi wani bawa na gashi can yana gode min duk fatihan duniyan da zaka karanta a sallah wannan abin da ke gudana kenan in ka ce arrahmanir rahim sai Allah ya ce wa mala'iku asna alayya abdi wani bawa na gashi can yana yabona idan ka ce maliki yawmiddin sai Allah ya ce majjadani abdi gabawa na can wani yana girmama ni in ka ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai muke bautatawa kuma kai kadai muke neman taimakonka sai Allah ya ce hadha baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'ala wannan tsakani na ne da kai bawa ne sallan nan ne kake so sai ka ce ihdinas siratal mustaqim صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سيالك هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سالا سيتي kaga kai wannan addu'a sayce duka wannan na bawa na ne da abin da roke ni Allah fa ke fadi sai kuma Allah ya shabbanta maka sayce ka ce amin ko sai manzo Allah ya ce a hadisin bukhari da muslim sayce man wafaqa ta'minuhu ta'minul malaika غفر له ما تقدم من ذنبه duk wanda yace amin fadan amin din sai dace daidai wadida da na mala'iku duk laifin da kaiwa Allah an kankare shi aga sirrin da ke cikin kenan ne Fatiha da yasa ne Allah madaukaki ya fallanta maka saboda kullun kana neman shiriya amma dabi'an dan arewa in aka ce wa na Allah shirye ka sai ya turo shi muni ba tace ne da aka ce ma Allah shirye ni kai ma Allah shirye ka ko aka bane ka ji wani fa ko aka kurin zai kalle ni waye ce Allah shirye ni amma ni mutumin banza ne kaga anan ya jahilci ne ake nufi da me shirya wanda kullun a sallar ka da farilla da nafila sai ka roki me Allah shirye da kai to kawai dan wani ya kalle ka ya ce Allah shirye ka ba sai ka ce amin da guduwa amma sai ka fara kumfan baki kana huci kamar maciji ya fasa kai wai an ce ma Allah ya shirye ka to da kana iskanci ne da za ce Allah ya shirye ka wai tunaninsa sai a tace kadai ake ce mai me Allah ya shirye ka kaga anan mun jahilci sirrin da ke cikin me Fatiha to malai ce to saboda girman Fatiha fa kullum muna roƙon Allah ya shirye da mu kada ya jarabce mu faɗa cikin ɗabi'ar wa'annan da Allah ya fushi da su suke Yahudawa ko kuma wa'annan da suke bautatawa Allah akan jahilci sune nasara kullum sai ka roki Allah ina fata an gane to shine sai malam yace allati min jumlatiha hadha du'a al'azim wanda a cikin sirrin mai girma na Fatiha jumlolinta akwai wannan addu'a mai girma shine ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين فصلى عنيني كي تقول الله شريك بقيزوا قريسوا شيني النباوة صديقي شهيدي بصالحي شيني فكي تقول الله باكا داماك بوا أن تفرك أي باكا ما أدعك جيبا هنا فاتا من ناني تشيني استمالا يتي أن يوفقنا الله لسلوك طريق أصحاب العلم النابع والعمل الصالح شيني كنا روقان الله أن يوفقنا الله سوى الله يدات الدني دكي دكا مقبل لسلوك طريق أصحاب العلم النافع وجنبا تبرك مقبو تائلمي مي أنفاني سولي ما سأيكي لأبن نسك سجي والعمل الصالح دكما نقرسك أنكي شيني بأكا جاهلتي أكيبا an yi shi ne bisa karantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ana neman ladan auren Allah sai malam yace allazi huwa tariqun najati fi dunya wal akhirah wanda shine tafarkin tsira a duniya da lahira inda kana so ka tsira a duniya ka bi wannan tafarkin kuma kana so ka tsira a lahira ka je bi wannan tafarkin bi ma'ana a duniya ake samun ina lahira kuma a duniya ake rasa ina lahira kika biyin ko kana so ka samu lahira to a duniya ce kun kuma kana so ka rasa lahira a duniya ce duka alkhairin ka shine zai saka samu lahira sharrin ka kuma shi zai sa ka rasa ne lahira kaga ne duka dai a duniya ce ake samu sai malam yace wa an yujannibana tariqal haliki kuma kana roƙon Allah ya nisantar da mu da ni da kai dukkanmu gabaki daya daga tafarkin halakakku su ne Yahudawa da Nasara ka ce Allah ya tsare ka daga bin hanyar da suka bi alladina farratu bil amali salih wanda suka yi sakaci wajen ayyuka nagartattu ko bil ilmin nafi' ko kuma da ilimi mai amfani ilimi mai amfani shine ilimin da ake aiki da shi amma ba tarin yawan ilimin ba ina fata an gane ba fasahar sa ba ba iya salon sanje in maganan mutum ba a'a ilimin da duk abin da zaka fadi kana aiki da shi shine ilimi mai amfani ba cewa kafi kowa ilimi ba ina fata an gane ba ce ko kafi kowa kaifin hajja ba ba ce kafi kowa iya tilawa da karewa a karatun Qur'ani ba ko kuma a kwarewa a karatun hadisi ba ko a kwarewa a karatun tauhidi ba ko a kwarewa a karatun zikiru ba ko a kwarewa a karatun nahu ko balaga ko sarfu ko adabi na larabci a'a wanda ya sani kuma yana aiki da abin da ya sani wancan duk tarin yawansa sunansa ka masalil himari yahmilu asfara kamar kwatankwacin jaki ne da lodin littattafai a kansa da farko shi ka san jaki ga cin littafi ko haka ne sai na ci sannan yana karantawa baya karantawa kaga bai da amfani kenan ya lodi abin da baya masa amfani kenan bi ma'ana in mutum na da tarin ilimi amma baya aiki da shi kamar jaki ne da lodin kaya a kansa kaga bai da amfani gare shi to haka irin wannan mutumin yake Allah ka kiyaye mu Allah kuma ka sake mu sai malam yace thumma i'lam ayyuha alqari'ul karim sa'annan ka sani ya kai dan uwa mai karanta wannan littafi bi karamci anna al-ilma an-nafi'a inma yustamaddu min al-kitabi was-sunnah lallai ilimi mai amfani ana cirato shi ne ana dauko shi daga Qur'ani da Sunnah cire ilimi mai amfani Qur'ani da Sunna sai malam yace tafahuman wa tadabburan fahimtan kana rayuwa ya dace da fahimtar Qur'ani da Sunna. Tadabburi gane matsaloli na rayuwa kai zurfin tunani akai daga Qur'ani da kuma Sunna. Ma'al isti'anati ala zalika bil mudarrisin an-nasihin. Tare da neman taimako daga masu karantarwan addini an-nasihin, masu yi wa mutane nasiha. Ina fata an gane, tare da neman taimakon malamai na addini masu yin nasiha. Ina fata an gane, neman nasiha ga abin da ya kamata mu yi. Ina fata an gane, ga abin da ya kamata ka yi ga kaza ga kaza ga kaza. Ina fata an gane, kaga anan sako ne ake isar maka. Yanzu ɗan mintuna 5-10 ta tukure mana nasiha a kan ne abin da ya dace ne, kaga nasiha aka yi mana ko? Allah ya saka masa da alkhairi. To aiki da shi kuma shi ma wani abu ne, ba ilimin ka dai ba, kai aiki da abin da aka gaya maka, to shi ma wani abu ne. To shi ne sai malam ya ce, to ka samu malamai masu yin nasiha wa kutubu tafsir, da kuma littattafai na tafsiri wanda suke bayani akan Qur'ani, abin da Allah ya ce, manufar Allah akan aya kaza. Ina fata an gane, amma bayani ba a ɗauko aya a fassara maka yanda kai kake so ba, in alhaji ne kai, ko yanda kai kake so in honorable ne kai, yanda kai kake so in distinguished ne kai, ko yanda kai kake so in his excellency ne kai, ko yanda kake so idan commander of the chief of armed forces ne kai, ko a ce ga abin da kake so, sai a labarta ma a ce ayan nan ga abin da take nufi, abin da kake so ne. A'a, yanda Allah ke so kuma manzon Allah ya fassara ta ga al'umma, shi ne saƙo ake gaya wa mutane. Wannan shi ne ake kira al-ilmun nafi, ilimi mai amfani. A isan maka da saƙo ko da ba ka so, a gaya ma gaskiya. Ina fata an gane, sai dai ka ji haushin mutum don ya gaya ma gaskiya, amma ba ka ji haushin shi don wani abu ba, sai dai ka ce ya cika shi irin wannan, sai ka ji an ce ai ya cika iya yi, komai da ruwanka ne shi. Ina fata an gane, kaga wannan ya maka nasiha ne wanda zai amfane ka a duniya, kuma zai amfane ka ina a lahira. To malam ya ce irin wa'annan, sai ya ce wa shuruhul hadith, da sharhin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, saboda abu kaza ka ce ga abin da hadisin nan ke karantarwa, yana cewa kaza, yana cewa kaza, kaga an fito maka da ma'anar da ka gane. Amma yanzu wannan jiya ba mun yi karatu ba, malam ya koro mana hadisi sai kawo sharhi ba, yace ga abin da hadisin ya kunsa ba, kaga wannan shine abin da ake nufi, ma'anar kenan. Sai yace wa kutubul fiqh, da kuma littattafan fiqhu, ka fahimci addini kamar wannan littafin dake gaban mu, kan fikihu ka gane addininka, yanda za ka bautasa wa Allah, sannan ka san yanda za ka yi rayuwarka. Nan duk malam yana maka bayanin fahimtar addini ne, falalar fahimtar addini, wato wanda ya fice daraja a wurin Allah shi ne wanda ya fice gane addini. In ya zamana cewa inda kake rayuwa a masana'antanka, ko a kasuwar da kake, ko a shagon da kake, da inda kake, ina fata an gane, ko a ofis da kake, ba wanda ya kai ka gane addini, to ba wanda ya kai ka falala a wurin Allah. Sai wanda ya fi ka gane addini a wannan ofis din, to shi ne ya fi ka daraja a wurin Allah. Kuma ba tarin ilimin ba, aiki da kuma shi. An gane saƙon? To wannan shi ne saƙon da malam yake so mu fahimta. Falalan mutum ya gane addini kuma ya aiki da shi. Sai malam ya ce, wa kutubin nahwi, da kuma littattafai na nahwu, don ka fahimci larabci, kai aiki da abin da ya kunsa, saboda in babu larabci ba za ka iya gane addininka ganewa na intacciyar ganewa ba, saboda mafi galibi na abin da kake so ka gane addini da shi, shi ne an rubuta shi ne da larabci, ba da turanci ba, ba kuma da faransanci ba, kuma ba da canisanci ba. Ina fata an gane, da girkanci ba kuma, an rubuta shi ne da larabci. Saboda haka in kana so kai wa addini kyakkyawan fahimta, ku koyi larabci. Ina fata an gane, shi ne sai malam ya ce, wal lughatil arabiyya, da kuma littattafai na harshen larabci. التي نزل بها القرآن الكريم وند القرآن مي كرمشي أكا سوكدشي دا حرشا لاربشي سيمالا يتيف إن هذه الكتب بل لي وأن للتتفن حقيق لفهم الكتاب والسنة هنياتي تفركي دي وجم فهمت القرآن دا سنة yanzu kana so ka gane Qur'ani kana so ka gane sunna ko ko yi larabci zai saka fahimci sunna kuma zai saka fahimci ne Al-Qur'ani saboda yanzu ana karanta Al-Qur'ani lafiya law idan Allah ran mana karatu yana gangaro ayoyi sai kaga wanda yake fahimtar ma'anar zuciyarsa ta karaya yana gano wa'ansu abubuwa in an faɗi wa'ansu ayoyi sai tuna fa ni ina irin wannan laifin yanzu na mutaka akwai matsala sai fashe da kuka ina ba ta gane fashewa da kukan da yayi ya kankan da kansa ne a wajen wa Allah sai Allah ya tausaya masa ya ce ashe yana tsoro na kuma ya fi masa ka ji sirrin kenan ina ba ta gane to amma dabi'an ɗan Najeriya ko ɗan Afirka in ya ganka kana kuka ya ce wani kaman mace wallahi ko eh shi abin da bai taka karaya karaya ba wallahi zuciyar mata yake da shi kani ko amma ka tsaya a gaban Allah kai kuka ba a gaban wa zaka tsaya kai kuka duk wanda ba kai kuka a gaban sa indai ba Allah bane banza ne saboda bai da wuta bai da aljanna gane bai da wuta bai da aljanna bai da talauci bai da wadata da zai baka haka ne to amma sai ka ga Adam zai tsaya a wajen dan Adam dan uwansa ya dinga rusa kuka ina fata an gane amma ya tsaya a gaban Ubangiji ba zai iya rusa kuka ba kuma in ya doni ya rusa kukan sai ya dinga mamaki to shi wannan ne a ciki amma kuma zai iya rusa kuka akan abin duniya ko an jarabce shi kila iyalinsa matan shi ta mutu sai ta rusa kuka kaga ne ɗansa ya mutu ya rusa kuka mahaifinsa ya mutu ya rusa kuka mahaifiyarsa ta mutu ya rusa kuka amma ya tsaya gaban Ubangijinsa ba zai iya rusa kuka ba kuma idan Allah ya yarda da kai kowa a duniya wallahi ko makiyinka ba yanda zai da kai in kuwa Allah na fushi da kai ko masoyinka bai sai baka abin da Allah bai baka ba to amma mutane da yawa kuma gane wannan sakon ba sai kaga mutun ya ɓata lokacinsa maimakon ya nemi yardan Allah sai ya nemi yardan mutane shi kuwa dan adam ribar nas la tudrak yadda mutane ba a taba kule shi ba za ka taba ba shi yasa a hadisin Abu Huraira wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito manzo Allah ya gama fa yace mana magana yace idza ahabba Allahu 'abdan idan Allah ya soka nada Jibril musamman Allah zai shelanta ya kira mala'ika Jibril sai ce ya Jibril ya kai mala'ika Jibril inji Allah fa inni uhibbu fulan ni Allah ina son wani fahibbahu kai ma umarni nake baka kaso shi atake fa yuhibbuhu jibrilu atake mala'ika jibrilu zai kaunace ka a zuciya kauna ta ibada saboda ne mahalicin sa ne yake ya soka fa yunadi jibrilu ala samai mala'ika jibrilu sai ya shelanta wa mala'ikun da ke sama gabaki ɗayan su rankata kaftin su kuce kaftin su zai kira su zai ce inna allaha ahabba fulani kai jama'a lallai Allah na son wani sai a kira sunanka Allah ka sa a muna ciki fahibbuhu dukkan ku umurni ne doka daga Allah ya ce kowa a cikin ku ya so shi dukri ne fa yuhibbuhu ahlus samai ka mala'ikun da ke sama sai su kaunace ka Allah ka sa muna cikin su sai manzo Allah ya ce fa yudhu lahu qabulan fil ard shikenan sai ka samu karbuwa a kasa ashe kenan sai ka samu karbuwa a sama kake samun me karbuwa a kasa kaga abinda muke gaza fahimta kenan sai mu tafaka lokaci akan me neman yardan mutane wannan ba yana korewa cewa wani ya maka sharri ka ce kai kokari dan ka fayyace a'a eh zaka fayyace amma zaka mika alamar ka zuwa wa Allah ina fata an gane sai yace cikin san hadisin wa idza abghada Allahu 'abdan wa fi riwayatin imri'an
idan Allah ya ki wani mutum ko kuma wani bawa daga cikin bayinsa na da Jibril sai ya kira malaika Jibril in ya Jibril ya kai malaika Jibril inni ukhidhu fulan Allah ya ce ni Allah ina kin wani sai a kira sunansa Allah ka kiyashe mu sai ya ce fa abghidhu kai ma doka na baka su wannan mutum fa yubghidhu jibril atake malaika jibril sai ya ce wannan mutum Allah ka kare sai ya ce fa yunadi jibril ahla samai sai malaika jibril ya shelanta wa dukkan mala'ikun dake sama ranka ta kafin su zai ce inna allaha abghadha fulanin lallai Allah na kin wani fa abghiduhu kuma doka ne Allah ce kowa a cikin ku ya kisa Allah ka kare mu Allah ka kare mu daga wannan mala'i sai ya ce fa yubghiduhu ahlus sama'i dukkan mala'ikun dake sama sai su ki wannan mutumin fayud'u lahu fil ardi baghdha daga nan kuma sai a shimfiɗa mai kiyayya a duniya duk inda yaje ba mai kaunansa kowa na jin hausansa ashe kenan sai an soka a sama sannan ake son ka ina kasa kuma sai an kika ina a sama ake kinka ina a kasa to yanzu me ake so mu gani da wannan hadisin mu nemi yadanwa da sama da dukka amma saboda raunin imaninmu da kwadayin mu da abin duniya kullun neman yaddan mutane muke bana Allah ba shi sa kake gani kullun muna cikin bala'i kuma manzo Allah yayi mummunan addu'a ga duk mutumin da ya sa duniya a gaba yace ta Isa Abdul Dinar kai bawan da ke kafa wa dinari kullun ina ka fito neman kudi da zaka yi neman kudi kana da lokaci a'a wani lokaci kake da shi kudi shi komai nashi kudi ne kawai sai ce to wannan ya wahala ta Isa Abdul Dinar bawan dinari ya ya wahala kai karshe ma manzo Allah yace fa idza shi tafallan karshe ya Allah in ya taka tsaya kada ka bar tsayen ya fita a kafarsa dai sakon in ya shiga matsala kada ya fita a cikin ta shi sa ka duba da kyau kai wa kanka karatu sana su duk wanda ya sa duniya a gaba zaka ga yana cikin miserable life baya taɓa samun jin daɗi a zuciyarsa kullum yana cikin tashin hankali saboda wannan addu'ar da manzo Allah ya yi Allah ka tsare mu Allah kuma ka gisan abin da zai sa mana kwaɗayin duniya mu manta da lahira a wannan gaban ne kamata mu kwana idan Allah ya raya mu a majalisi na gaba wanda shine zai zama majalisi na hudu a jerin baran kafin wannan littafi sai mu daura akan فواجب عليك يا اخي المسلم ما لن يجي تو واجبي ني اكن يا كاي دان وانا مسلمي سي كجي بيان ان الله يا رايا مو في مجلسي نا غبا هاك انا زعما دس ايه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك
اي ابو ني وندا با اتبا وداتوا دشي
in akwai wanda ya kamata ya wata shi neman ilimi shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma Allah da kansa duka ya bashi yace wa qul rabbi zidni ilma kace ya Allah ƙara min ilimi in za a ce manzo Allah yace Allah ya ƙara min ilimi kaga kuwa ai ba koshi da shi shi ba taba koshi da shi to saboda ne dalili duk lokacin da ka ƙara gane wasu abubuwa zaka gane ashe da sauranka kai jahili ne ki kairin ilimi kenan duk lokacin da ka fara gano shi sai ka gano ashe baka san komai ba to daga nan zaka ga ka fara jajircewa wajen neman sa shi ko kuɗi duk yanda zaka tara shi sai ka ji wani ya ce ai wai alhaji wani ya fi shi kuɗi abin da ka tara kuwa sai ka gama tara sai ka ji an ce inna na kai kare na nawa ne fara shi ma duk yanda ya tara sai ka ji an ce ai inda na shi kare na nawa ne fara to amma ilimi ba a taba kure shi kaman teku ne sai dai kai iya iyanka ka bar shi
annabin Allah fa kenan wanda ke karban sako daga Ubangiji amma Allah ya ce masa wa qur rabbi zidni ilma Ibn Hajar yake cewa wannan yana nuna maka babu abin da yake ilimi da addini daraja a wurin Allah shi yasa Allah ya ce wa manzo Allah ne mukari bai ce ne mukari akan kudi ba bai ce ne mukari akan mulki ba kuma bai ce ya ne mukari akan dukiya ko wani abu ba saboda babu abin da yake ilimi na addini daraja a wurin Allah shi yasa Allah ya ce ne ya ne mukari dan fukaji daraja ba dai bace to shi yasa dole mutum ya dinga kokari ina fata an gane kamar yanda nake fadi ne duk wanda ya san cewa a gidansa ba yi da malami to ya sace sabon lali ya tabbatar a cikin ƴaƴansa ya ajje malami yanda don duk abin da zaka ajje ga masu dukiya masu daraja masu mulki masu kaza shin wannan malamin zai ba za kai shi daraja ba dan manzo Allah ya ce hatta al-hitanu fil bahr kaga kifaye a cikin teku suna roƙon wa mutumin da ke karantar da mutane alkhairi adda Allah ka gafartawa ne Allah ka ji kansa kamai kaza shi ne kadai aka bar wannan darajar kaga kuwa ai wanda na karewa kudi zai kare mulki zai kare ko sarauta zai kare amma ne shi ilimi baya taba karewa yana wanzuwa dindindin yanzu muka gama karanta magana Sheikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab ko kaga ilimi ne da dukiya ya bari yanzu barin sa duniya yana neman kusan shekara 300 da za a yi labarin sa yanzu ka bincika shekaru 300 akwai mutane da yawa da suke rayuwa a wannan kasa tare da ni kai amma yanzu ana labarin su babu amma in ilimi ne ba yana nan yanzu ka kwatanta shugabannin da suke yi rayuwa tare da marigayi Malam Abubakar Mahmud Gumi ana labarin su amma ba shi ba kullum to kaga wannan shine darajar ilimi akan komai ina mata an gane darajar ba ɗaya bace to gara mutum ya fahimci wannan sako sai aiki da shi Allah ka dacar da mu Allah kuma ka ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa ya zama hujja ga kai mu kuma ya zama hujja akan mu ya kare mu ga duk abin da zai sa kai fushi da mu Allah ya sa mu dace eh ina gani shikenan dan ko dai mun hada sallah ne saboda haka shikenan karatu ya kare insha Allah assalamu alaikum